إلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارككم الله. السلام عليكم ورحمة الله. barka murtada amma yammaci na lahadi wanda ya dace da shafiyar bautar ramadan a wannan shekara ta 1400 da
kuma bayan gidan da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ta gwamnati Madina wanda kuma shi ne yammaci na tara
ga watan kwada shekara ta 2003 miladiya. je idan ba manta ba mun shiga cikin farkon suratul nisa, mun karanta aya ta 1, mun karanta aya ta 2, har ma mun karanta aya ta 3. amma saboda wani dalili za mu tashi dai daga kan aya ta 3 din. akwai wata takarda guda ɗaya wanda wani bawan Allah ya rubuto mun mai suna Ibrahim Abdulkadir, a ciki yana magana cewa akwai kissa da na kawo ta auren Ummu Kulthum yar Ali bin Abi Talib da Umar ɗan Khattab, cewa kissa ce da'ifiya, har kuma yi ishara zuwa ga inda aka nuna da'ifancinta. To dai kuma sai in yi masa bayanin inda aka nuna sahihancinta, sai ya duba cikin silsilatul ahadith sahiha juz'i na farko. Na karanta kissar da daɗewa ya kai shekara 10 ko sama da haka, don haka ba zan iya tuno shafin ba, amma dai tabbas a cikin silsilatul ahadith sahiha ne na Sheikh Nasiruddin Al-Albani. kai ma inda kai nuni ka ce shi ya da'ifanta, sai kai muqarana tsakanin maganar da ya faɗa a can da wanda ya faɗa a can gurin, saboda shi hadisi da'ifi iri biyu ne. akwai da'if da'afan shadidan wanda babu yanda za a yi la ya tasawwa bi hali min al-ahwal, akwai kuma da'ifun munjabir allazi yatakawwa bil mutaba'ati wal shawahid. sananne ne wannan a cikin malaman hadisi. da aka ce da'ifi kada ya kai shiru magana ce mujmala, kada ya kunu da'afun shadidan bi haythu la yatakawwa bi hali min al-ahwal. wato idan an ce hadisi da'ifi da'ifun jiddan, kaga ba yadda za a yi gyaru ta kowace hanya. amma idan an ce hadisi da'ifi kada ya kai shiru, zai iya zama da'afuhu munjabiran bi haythu yatakawwa bi maji'ihi min turuqin ukhra, sai ya zanto cewa min bab al-hadith al-hasan bi ghayrihi. da haka ina fatan za ka duba wancan littafi da ne maka bayani. Allah bayanar da mu, kuma Allah saka maka da alkhairi. za mu tashi kamar yadda na faɗa da kan aya ta uku. wa in kuntum Allah ta kafi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وعاتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى, idan kuna jin tsoron cewa ba za ku iya yin adalci ba fil yatama dangane da yara marayu da ke hannunku, kuna tsammanin ko kun yi yarin gaya a cikin zatonku rashin yin adalci a gare su, in ku za ku aure su ba za ku iya ba su sadakin da ya dace da matsayi irin nasu ba, ko in ku za ku aular da su ga ƴaƴanku kila ba za ku iya sanya sadaki da ya shafe su da ya dace da matsayi irin nasu ba, to sai ku kyale su fanki ku auro ma saba lakum minan nisa, adadin da ya daɗa a gare ku na mata, masna ko dai biyu wa thulatha ko uku wa ruba'a ko kuma hurhuɗu. lafazin fankihu ma saba, an saba a larabci lafazin man yadullu ala al-atil, lafazin ma yadullu ala ghairi al-atil, da anan sai a ce fankihu man saba lakum minan nisa, ko auri wadda ta yi muku daɗi a rai cikin mata, domin man shi ne ke nuna wanda, mako yana nuna abinda, wato abinda yake ba mai hankali ba ke, to sai malamin suka ce saboda me aka yi amfani da kalmar ma a nan gurin a madadin kalmar man. Waɗansu malamai ɗin suka ce linuqsani aqlin nisa'i bil muqarana ma'a uqulir rijal, dan su hankalin ƴaƴa mata idan an kwatanta da na ɗaya namiji nasun yana ƙasa. Dan haka ne ma aka ce a wurin da ake buƙatar shaida biyu wurin dukiya ake buƙatar shaida biyu maza, to a iya samun namiji ɗaya da mace biyu. Wastashhidu shahidain min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra. To kaga saboda hankalin su yana ƙasa da hankalin ɗaya namiji, shi yasa aka kusanta su zuwa ga ma sama da akwai kwanta su zuwa ga man. Haka waɗansu malaman suka ce, waɗansu malaman kuma suka ce a'a, man ana amfani da ita don zatin ɗan adam ɗin shi kanka, amma idan ana nufin sifarsa ba zatinsa ba sai a ce ma, domin sifa reshe ne na zati ɗin. Zati shi ne gangan jiki, sifa kuma wato ainihin wani abu ne wanda yake maƙaluwa a kan gangan jiki. A nan gurin Ubangiji Ta'ala na maganar sifar ƙyamata, kasancewarta budurwa ko bazawara. Da haka sai aka ce fankihu ma, ku ambaci wadda siffarta ta dace da ku da ku aura ɗin, sawa'un budurwa ce wadda take da siffa ta budurci ko kuma bazawara ce mai siffar kasancewa ta bazawara. Kaga siffa ake magana ba zati ba. Da haka sai aka kawo ma a madadin kalmar man. Yana fatan kun fahimta. Shi ne ma'anar fankihu ma fa balakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu, idan kun yi tsoron ba za ku iya yin adalci ba yayin da za ku yi aure sama da ɗaya, fawahidatan, sai ku takaita akan ɗaya. Mun yi bayanin adalci a jiya, ɓangarorin da yake wajibi namiji ya yi adalci a tsakanin matansa yayin da yake da mace sama da ɗaya, biyu ko uku ko huɗu. To a nan gurin sai Allah ya ce idan ba za ku iya yin adalci ba, to sai ku takaita akan guda. Wannan sai ya nuna mana cewa wato ainihin mutum baya yin aure sama da ɗaya sai in zai iya yin adalci, sai in yana da tabbas ɗin zai murƙushe son zuciyarsa. Adalcin nan kuma shi ne wajen kaso da ciyarwa da tufafi da matsuguni kamar yadda muka yi bayani jiya, amma ba adalci na so a zuci ba. Domin so a zuci ba yadda za a iya daidaita kujewa matanka guda biyu a cikin zuciya ya zanto wannan kashi 50 wannan kashi 50, dole wata sai ta samu 51, wata ta samu 49, ko ta samu 60 wacan 40, ko 70 wacan 30. Ubangiji Ta'ala yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i wa law haraktum, ba yanda za a yi ku daidaita san da kuke wa matanku ko da kun so haka din, ko da kun kwadai ku kun sa hin ba akan haka din. Da haka fala ta milu kullal maili, kar ku karkata gaba daya. Lalle za ku karkata amma ba gaba daya ba. Karkata ta son zuci wannan ba za ku iya hana kanku ba, amma karkata ta zuci da aiki da mu'amala, to shine aka ce kar ku yi gaba daya. Fatazaruha kal mu'allaqa, dan sai ku mayar da ɗayan su zama ƴar kallo. Ita ba mai miji ba, ita ba maran miji ba. Ba mai miji ba ba ta samun abin da wutar take samu. Ba maran miji ba, dan gashi sunanta mai miji din. Shine al mu'allaqa. Ina ba ta an fahimta. To wannan yin adalci shine sharɗi. Duk wanda ba zai yin adalci ba kenan ba zai yin aure na biyu ba. Sannan banda adalci kuma akwai batun ciyarwa. Dukkan mutumin da samun sa yana da ƙarfin da zai ciyar da mace ɗaya ne. Albashinsa a wata, abinda yake samu a kasuwa, ƙarfin jarinsa zai iya riƙe mace ɗaya ne. To a nan gurin kuskure ne sai zai ƙaru ta biyu, yace wai zai dogara da Allah ya tawakkali ga Allah. Wannan kuskure ne, ba tawakkali ba ne, ganganci ne da shiga a haka. Ka'ida sai ka san samunka ya dace na ka riƙe mata biyu. Baya ga samu na ka riƙe mata biyu kuma sai in ya zanto sha'awarka za ka iya gamsar da bukatun mata biyu. Ko mun samunka ko kai ka fi kowa kuɗi a garinka, inda kawai ado za ka yi da matan ba ka da ƙarfin sha'awar gamsar da bukatunsu, to sai dai ka tuƙai su a kan ɗaya. Ina fata an fahimta. Wato abubuwan nan uku dole sai mun yi izina da su. Farko ka tabbatar za ka yi adalci. Na biyu ya zanto samunka zai iya riƙe masa sama da ɗaya, biyu ɗin ko uku ko huɗun. Sannan kuma na uku ya kasance sha'awar ka game da ƴa mace za ka iya biyan bukatun ƴaƴa mata guda uku ɗin, in huɗun ne ko in uku ko in biyu ne, amma matuƙar kai bukatar ka ta ƴa mace ɗaya ne sukure ne ka ƙaro ta biyu, bukatar ka ta biyu ne sukure ne ka ƙaro ta uku. Ina fata an fahimta. To akwai abin da mutane da dama suke cewa mai mace ɗaya sai a ce da shi mara adalci. to wai ko ya ga wata ma ba za a yadda da ganin wata sa ba, tunda shi ba adali bane ba matarsa daya. To anan gurin nake so in ce mai mace daya ma wanda da ya ƙi yin ta biyu don yana jin tsoron kare zalunci shine mai adalci, cikakken adali kenan. Sama da ya yi ta biyu ya zalunci, gare tsaya ta ɗaya ɗaya in yana jin tsoron zalunci a lokacin ya zama mai adali. Ina fata an fahimta. Wai to yau na zama lauyan masu mata ɗaya ɗaya kenan ko? Fa in kuntum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum, ku taƙaita da ɗaya ko kuma abin da daman ku ya mallaka. Allah ce zalika adana Allah ta'ulu, hakan shine yafi kusatar da ku ta yadda Allah ta'ulu ba za ku karkata zuwa ga wanda kuka fito ba. Hakan ce ala ya'ulu idza mala ko kuma idza jara, adana Allah ta'ulu shi yafi kusata ku ta yadda ba za ku yi zalunci ba. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, ku baiwa mata sadakin nihla. Waɗansu malamai sun fassara nihla cewa atiyya, a matsayin kyauta, kyauta daga Allah zuwa ga su matan wanda ya wajabta a kanku ku ne masu bayarwa. Ko mu fassara nihla da cewa wajibi, ku baiwa mata sadakinsu wanda yake a matsayin wajibi a addinance. Ko mu fassara nihla cewa diyana wa milla, wato ku baiwa mata sadakinsu wanda Allah ne ya shar'anta shi, addini ne saukakke daga sama Allah ya ce a wasu. Ana wannan magana ne ko dai zuwa ga su mazaje ko kuma zuwa ga wakilan mata. Idan an ce zuwa ga mazaje, kaga namiji dole ya bada sadaki. Idan an ce zuwa ga wakilin mace, a ce lokacin da ya karɓi sadakin ya karɓa ne ba dan ya ci ba, ya karɓa ne a matsayinsa na wakili, wakilci. Idan ya karɓa sai ya gina sai ba ta kayanta. Sai ta faɗi mai take so a yi mata da shi, mai take so a sai mata, ya halatta ya ba ta shawara da abu mai amfani da za a kai mata su je gidan miji da shi, ko a ajiye mata ko dai wani abu da shi. Ma'ana dai sadaki haƙƙin kiyamata ne. Wannan aya kamar wato tana mayar da martani ne dangane da al'adar Larabawa a lokacin jahiliya, wanda wakilai na mata idan sun karɓi sadaki sai su tore a aljihunsu ba sa baiwa ya mace sadakinsa. Sai Allah ta atun nisaa sadaqatihinna nihla, ko ba su sadakinsu wanda yake kyauta ce ta musamman daga wajen Ubangiji, ko kuma ta ce nihla wanda yake wajibi ne Allah ya wajabta a ba su. Fa in tubna lakum an shay'in minhu nafsa, idan ransu ya dadada an shay'in minhu dangane da wani abu na sadaki din gare ku, lakum gare ku suka ce a ba ku, fa kuluhu hani'an mari'a, to ya halatta ku ci hani'an a matsayinsa na daddaɗan abu na halal, sannan mari'an wanda yake mai kyakkyawan ƙarfi wanda babu tambaya a kai. Abin nufi bayan ba bayar da sadaki na 10,000 ko 20,000 an ɗaura aure, da aka kawo ta gida sai ta zo ta ce ga sadaki kuma na baka sauta, ko ta ce a gashi 10,000 ne kuma zan rike 10, ko 15,000 zan rike 5, ko 5,000 zan rike 15, ka baka shi gaba ɗaya ko ta rike wani abu daga ciki ka baka wani abu duk ya halatta. Shi ne fa kuluhu hani'an mari'a. Ubangiji ya ce wala tusu faha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, a wata qira'a ja'ala Allahu lakum qiyaman, wala tusu faha'a, kada ku baima wawaye amwalakum dukiyoyinku, allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, waɗanda Ubangiji ya sa su zama su ne tsayuwar rayuwarku, kar ku ba su. Dai idan kun ba su sai su yi almubazzaranci, sai su salwantar da ita. Malamai sun yi saɓanin kan wa ake kira sufaha a cikin wannan aya. Waɗansu malamai suka ce yara ƙanana wanda ba su balaga ba, ballantana su kintsu, kada ku ce da an raba gado za su ɗauka ku ba su. Dai idan kuka ɗauka kuka ba su, wani a ce an ba shi 100,000 gadonsa, wani an ba shi 1,000,000 gadonsa, sai ya salwantar da ita. Dukiyar tasu ce, amma sai Allah ya ce tasu, saboda ita dukiya wata aba ce wanda mutum baya iya cin moriyarsa shi kaɗai. Domin idan kana da ita a hannunka ba ka morewa sai ta rabu da hannunka. Ga naira 100,000 a aljihunka, ga mangoro, ga lemo, ga ayaba, ga kaji, ga tsire, ga balangu, ga kilishi, kana son 100,000 ɗinka kar wani a jere, kuma kana son wancan, ya za a yi kenan, ka ga ba zai yi ba. Amma idan ka saki sai wancan ya zo, to shi kuma wancan kilishin ya zama maka kaya, so yake rabu da shi. Yanzu kuɗin hannunka yake ciki, sai Allah ya shar'anta ya karɓi kuɗinka ya ba ka kilishi don kar kilishin ya maka kwantai, ya karɓi kuɗi ya ba ka gasasshiyar kaza don kar ta yi maka kwantai ya rasa inda zai ajiye. Lokacin da kuɗin suka je hannunsa ka ji karɓi kaza, kaga dukiya ta zama taku su duka. Shi yasa Allah ya ce wala tu'tu sufaha'a amwalakum, ai dukiyar tasu ce su marayun, amma sai Allah ya sa mata suna tasu, dan idan ta tsaya kowa zai amfana da ita, idan ta wargaje ta lalace kuma kowa zai hasara. Shi yasa lokacin da kake wa dan uwanka bakin cikin samun ka, kamar kana wa kanta ne a sakaice baka sani ba, dan koya idan da arziki a garin ku yafi a ce a wani wuri ne daban, dan idan kusan suna circulation a tsakankanin jama'a ba a rike su ba tak, to kai ma sai a zo har yadda za a aika samu, ta hanyar saye da sayarwa, ta hanyar aikata, ta hanyar kwadago, dan ubangiji ta'ala ya tsara rayuwa wani ya mori da wani, al insanu madaniyun bi sab'i, dan adam ba yadda za a yi rayu sai shi da suwa ne, ba zai rayu shi kadai ba, duk sarautarsa, duk kudinsa, duk malantarsa, duk ji da kai dinsa, sai ya taku da sauran mutane sannan ya rayu. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يسكروا خدم متاني ما فيه دماني ومتاني متاني لبرور متاني وني آدم ونني وني أبنجد ونني وني ميوا وني هدماني بعض لبعض ساشن صنايوا ساشي هدما ينقوي بأمبرني كوانا بدبقات كوانا دبرنا انتن أمبرني يناسان أنقوي انتدي سمكوية كاو كايلا بودة بكوية دم أسياء أبرني duk kawancin ɗan ƙauye yana buƙatar tambunin da zai je ya fito da kuɗi a banki, dan idan ya so ya fito da kayan lambu ya siya, shi ya ba shi kayan lambu ko ciyawa, shi kuma ya karɓi kuɗin ya koma garin. Haka Allah ya tsara rayuwa, da haka sai Allah ya sanya wa dukiyar da ke sama rayu yace dukiyarku, kar ku ba su, dan in kun ba su za su tarbanta. A bisa ga malaman da suka ce as-sufaha, ana nufin marayu, waɗansu malaman suka ce as-sufaha a nan gurin ana nufin mata, da haka ba a bai wa mutu dukiyar ta rike, ko kuma ko da ta tafi sai dai mijin ta rike mata, amma wannan zance ne zai yi. An fahimta ko? Mace ba wawa bace ba, tana da hantu. Yadda za a iya samun namiji ya wauta, a iya samun wawa daga cikin mata ya kuma. Yadda ake iya samun namiji mai hankali, a iya samun mai hankali daga cikin mata. Da haka in ma da larabcin ana nufin ƴaƴa mata ne, da ba za a ce sufaha ba, domin sufaha din jam'i ne na mazaje. Safi sufaha. An gane ko? Amma da mata ne sai da ake sahai. An gane ku, wato ba zai zama ya zanto cewa sufaha ba, ko safa'i, wato ba zai zama sufaha ba. Wala tutu sufaha a amwalikum, wadansu suka ce as-sufaha ba wai lalle ne ya zama maraya ba, dukkan mutumin da yake ko ba maraya ba ne, dukkan da yake ko da ba yaro ne kankani ba, mutum ne da girman sa da hankalinsa, amma ana ganin yana da almubazzaranci wajen kashe kuɗi. Abinda za a yi ne ya kamata a ce naira 100 ta rike shi sai yake kashe 500 dinari. Ko a yi ne ya kamata hidimarsa ba ta wuce 500 ba sai yake kashe 1,000 dubu ne, ko a yi ne ya kamata 1,000 ce za ta rike su da bukatunsu sai yake kashe 5,000, to wannan ya zama wawa, ya kamata a rike masa dukiyarsa a rinka ba shi daidai yadda ya kamata ya kashe, sai a yi masa gata, kotun musulunci ta rike dukiyarsa, a rike akawun ɗinsa, sai ya kasance kullum ya zo a gaban alƙali a rubuta cek daidai abin da zai kashe a ranar a ba shi, je banki ya karɓa, saboda kar a ba shi da yawa ya je ya albazuranci. Dukkan mutumin da zai taro abokanansa wajen mutum 10 ko 15 a je gidansu ne ma duk ya yanka musu tiket shiga, to kaga wannan ya kamata kotu ta rike masa kudinsa dan wawa ne. Haka dukkan mutumin da zai biya tiket daga nan gurin ya tafi Lagos dan kallon kwallon kafa, ko ya tafi Kaduna, ko ya tafi Abuja a jirgin sama, kila ma da abokai 5 ko 6, ya biya musu hotel, ya biya tiket, ya biya hidima, har ma ai tata a ciki, irin waɗannan dukkansu wawaye ne, wato ana rike dukiyarsu ne sai sun yi hankali sai a bar su. A ka'ida ta musulunci take, ba ta a kai mahaukata ba ne ba, kun san akwai bambanci tsakanin wawa da mahaukata, wato wawa wanda bai san ciwon kansa, mahaukaci ko wanda gaba ɗaya ma ba ya da hankali, to su ba wai mahaukata ba ne, su masu hankali ne, amma dai kuma wato akwai nau'i na wauta ta tsirin, dan kashe dukiya cikin abin da ke saban Allah ba abin da ke fi shi wauta, kashe dukiya cikin abu ko da na halal ne amma sama da abin da ya kamata a kashe shi ma wannan nau'i ne na wauta, masu irin wannan rike kuɗinsu ake sai a yi musu hajaru. إني ولا تؤتوا فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم بنجي في إذن كلك ذكر وارزقوهم فيها وتلك باس وانا أبو نكفي واحد ابن عاشور يقول إذا الله وارزقوهم فيها بيت وارزقوهم منها يا وانا يا نونا أتي إذن ألك ذكر بأجهز أي شيء أنا إيه صرفتها أتي مثلا هننجاري أو نكمبني تو أنا مثلا كاسوان في تنا حبك ده هكا سيأتي وارزقوهم فيها inda kawai a ajiye take diba ake da sai ake warzuquhum minha amma fi zarfiya cikin abin da yake karuwa na riba yau da gobe ake dauka kuma a bashi kaga akwai riba ce domin ajiye kudi kadai ba tare da an sarrafa su ba asara ce a tattalin arziki a siyasa ta tattalin arziki ta haɓaka dukiya mutum ya ajiye naira 100 a banki sati biyu sati uku ba tare da an sarrafa ta ba asara ce amma a saya a sayar shine abin da yake kawo dukiya ta haɓaka. To amma waɗanda ba su gane ba sai su samu kuɗi masu dubu sai su ajiye a banki, in su za su rika samu na banki ya wadace su, su kuma wannan riba ce. Ubangiji kuma ta'ala ya ce yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi sadaqat, za ka ga kuɗin da yawa amma ba su iya biya maka bukatunka kuma ba ka da kwanciyar hankali. Wato kun ga idan an bi wannan ka'ida da ke cikin wannan aya, sai shakka babu siyasar musulunci wajen gudanar da dukiya. Kyakkyawar siyasa ce wadda take tabbatar da arzikin mutum ɗaya da arzikin gari duka, domin dukiyar ɗan uwanka a ce ka rinka ji a jikinka kamar taka ce, kaga kenan yadda zaka tsare taka zaka tsare taka, shi ma yadda zai tsare taka zai tsare taka, yadda kake jin takaicin taka fasalwanta haka kake jin takaicin taka fasalwanta. A ce tsakanin uban gida da mai gida haka ne, tsakanin laborori a kamfani da shugabanni masu kamfanin duk haka ne. Wato su suna tattalin kar su lalata masa dukiya, shi yana tattalin kar haƙƙinsu ya matsale. Kowa na ƙoƙarin haka, ba sai Allah ya sa arziki a cikin dukkan dukiyoyinmu. Amma abin da yake faruwa shi ne kamfanoni da 'yan jari hujja suka yi, sai su ɗauki ma'aikaci ba sa kare masa bukatu na kasancewar sa ma'aikaci, ba su lura da wato kiwon lafiyarsa, ilimin ɗansa, waye ɗinsa, bukatunsa, duk sai dai su bukatunsa su tsotse ma'aikaci. Akwai kamfanonin da ko sallah ba a barin mutum ya je yi sallah a kan lokaci, dan suna ganin wannan zai kawo rage dangane da production din da ya kamata labor yayi. Da haka idan ya shiga yana karkashin inji da tsohon inji har yanzu, sai ga mutum cikin shekara goma inji ya kuɗar da shi, ƙarin inji ya kusan kurantar da shi, kuma bai samu abin da ya fi ƙarfin ci da sha ɗinsa ba shi da na iyalinsa. Yan jari hujja kuma sun ɗauke kuɗin sun je sun kai bankunan ƙasashen waje, ana sun ajiye suna samun riba da dala suna shigowa da ita, suna kashewa, suna fataka, suna abin da saurara. To wannan shi ne ke karya arzikin ƙasa gaba ɗaya. Shi ke sa Allah ya zare albarka a cikin dukiya. Ana samun albarka ne in akwai tausayi a cikin tsarin aiki. Leburanci kake mun a gidana ni da kai, ko kuma leburanci a kamfanina, dole a kawo wani tsari, kuma dole gwamnati ta zura ido ta ga haƙƙin ma'aikata yana fita ko baya fita. Dan me waɗansu kamfanoni baƙi ɗan tirani na ƙasashen waje za su shigo da mashinansu, su shigo da komai ɗinsu, abinda suke so a nan gurin al-yadul amila lebura, sai kuma a ba su leburoci kyauta kuma su rinka musguna musu, suna wulatanta su, ba su haƙƙinsu da ya dace. Kuma gwamnati ta zura ido ba don kawai ba, saboda manyan masu jari a kamfanin akwai manyan jami'an gwamnati, ko kuma su masu jari a kamfanin suna sallamar manyan jami'an gwamnati, shi yasa sai haƙƙin talaka ya zanto kullum a ƙasa. To abin da zai faru shi ne kai talakan ya sha wahala, sakamakon shan wahalar ka kuma Allah sai ya rama maka a jikinka, sai da kika tsin hanci ba ka ƙoba sa haƙƙinka, sai da ya kamata ka bi mata ka doka hanyar tsara doka, sai Allah ya kwato maka haƙƙinka. Yadda kai cikin wahala shi ma cikin wahala, kana da kuɗi, kana da motar shiga, kana da janareta a gida automatic one da an kashe wutar lantarki ya tafi da kansa, amma lokacin da ka sa wannan baka yi tunanin zai iya nufin dawon ba, wata rana zai buku, wata rana za a wayi gari ba diesel, wata rana za a wayi gari ba kaza. Lokacin da kake cikin ofis ɗin gwamnati, janaretan da man ka riƙe ta, wato janaretan ka bai fi ƙarfin ka riƙe shi ba, diesel ɗin da zaka sa janareta bai fi ƙarfin ka ba, amma daga lokacin da kai ritaya, daga lokacin da aka wani juyin waina ya zanto ba ko ne a gwamnati ba, waɗansu ne suka karɓi gwamnati aka sauke ka, sai ka gane ake abin da kake samu ko da janaretan gidanka ba za ka iya riƙe ba, sai ka gane illar da kai wa ƙasarka da baka taimaka aka gyara na yafa ba tun tun, sai ka gane kuskuren da kai wa kanka da baka taimaka aka samu ruwan sha na dukkan gari ya ayyuhan nasu da kowa kowa ya sha ba, sai ka ɗauka bohol ɗinka ya wadatar maka, sai da ka sauka daga ofis ko aka sauke ka ko aka yi maka ritaya, kila ma aka maka bai ta da kulli, sai ka gane cewa bohol ɗin gidan kama ba za ka iya gyara shi ba idan ya lalace. Wannan shi ne abin da jami'an gwamnati ke ciki, ko a wahal ko mu a wahal, inda sun gane dukiyar duk tamu ce gaba ɗaya, za a tsaya a duk tsari na Allah, tsari na manzon Allah, da shi kenan ba wanda zai sha wahala. Ina fatan fahimta. Ubangiji ta'ala ya ce ولا تنفقوا فها أموالكم التي جعل الله لكم قياما هو جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وارزقوهم فيها كثير دسو دغ cikin dukiyar shi ne ma'anar warzuquhum waksuhum kuma ku yi musu tufafi daga cikin dukiyar su in kun rike musu za ku rinka ba su daidai bukata na ci da sha da sutura da sauran bukatu ko magani ko makaranta wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku rinka faɗa musu magana mai daɗi cewa ai in Allah ya sa ka nutsu in Allah ya sa ka shiryu in ka zama daidai ai dukiyar ka taka ai kai za a ba ma taka ba kai ya kamata a ba ta wanda yake cikin hali makamancin wanda kake ciki da kai ma sai a baka ka rike masa shine qulu lahum qawlan ma'rufa wa'azi gargadi nuna masa cewa dukiyar ba rike maka akai ba ba kwace akai maka ba za a baka nan gaba shine ma'anar qulu lahum qawlan ma'rufa سلتن
وبطن يسامى حتى إذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
بجلس وبتن اليتامى وجربتوا مرايو إذا سن جرما حتى إذا بلغوا النكاح هل يزوى لوكة بذاته يتأولي سن زمو بالغي فإن آنستم منهم رشدا فإذا كن حلالوا تليا لكم إتتردسوا فدفعوا إليهم أموالهم فسيت ميكا مسبوكيوين ولا تأكلوها كدك كذاك سيني مسبوكيوين إسرافا وجن المبذرنك وبدارا دوجن هنزلي دقاور أن يكبروك فنك جلما لالك قري مسبوكيو وطوانا سوني سرقا قدابيو دأكي دنك دوكي الملايا أهنوكا فوكما دوكي الدن مطمن دأكي لكي مسبوكيا أتاك مطلوكا ko sakamakon rashin lissafi ko rashin hangen nesa idan aka rike masa dukiyarsa to daga baya za a ba shi idan wannan sharuɗa sun fita abu na farko albulugh ya zama baligi abu na biyu ar-rusd ya zama shiryayye kin tsatsi kaga baligi wato yaro karami ba za a ba shi dukiyarsa ba tsatsi ma'ana koda ya balaga in ba ya da kinki ba ya da shiri bai zama wato mai sanin ciwon kansa ba za a ba shi dukiyarsa wannan sune sharuɗa biyu idan sun samu sai a ba su ajiya Allah ta wa'ati ne kama amwal ku ba su kaga wannan aya ce mutlaka cewa ku ba su amma anan gurin bai kai waɗannan shuruɗin guda biyu sai an samu sharuɗa guda biyu wa bi kulli yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan idan kun hararo shari'a tattare da su to kenan sai ku ba su wannan kuma shine mazhabin Imam Malik ibn Anas sabanin malaman da suke cewa da yaro ya balaga za a ba shi dukiyarsa sabanin waɗanda suke cewa da zaran mutum ya zama dan shekara 25 za a ba shi dukiyarsa a ko dan shekara 30 ne a duniya ko dan shekara 40 ne a duniya matukar babu shari'a da kinki tare da shi to ba za a ba shi dukiyarsa don Allah ya nasanta haka cikin littafin Ubangiji ya fata fa'u ilaihim amwalahum to sai ku miƙa musu dukiyarsu wala ta'kuluha israfa kar ku ci za ku kace musu dukiya ta hanyar al-mubazzirin abinda za a kace musu naira 5 kace 10 abinda za a kace musu naira 100 akan ce alqital akan ce muqatala haka albidar akan ce mubadara an yakbaru wa man kana ganiyan falyasta'a iran falyakul bil ma'ruf wanda ko ya kasance fatiri ba maudaci ba falyakul bil ma'ruf to yati daga ta hanyar da ta dace abin nufi idan akwai dukiyar maraya a hannunka rabin miliyan ko miliyan ɗaya ko biyu to ya halatta kai masa kasuwanci idan kana yi masa kasuwanci duk bukatarsa da ta taso a cikin dukiyarsa za ka ɗauka kai masa abinci sutura kiwon lafiya kuɗin makaranta da sauran bukatunsa kuma ka yi ba tare da almubazziranci ba shine la ta'kuluha israfa to a irin wannan lokaci idan kai ma kana da wadata kana da dukiya to harkar da kake yi ta kasuwanci da kuɗinsa ɗin nan bai halatta ka ɗauki riba a ciki ba bai halatta ka ɗauki ladan ayyukansa ba ladan gudanar da dukiyar ba za ta ƙasa ba tunda kai ma maudaci ne ila dukiyar maraya rabin miliyan sai ku kana da jarin da ya kai miliyan 5 ko 10 ka raba ta cikin ta da kake masa kasuwanci to idan aka samu riba ka ware daidai ribar miliyan 10 ɗinka ga daidai ribar rabin miliyan ɗinka to karka sai sai ka ɗauki ladan wahalar ka a cikin ribar shine wa man kana ganiyan falyasta'tif sai ka kame kanta ta hakura ka nemi ladan a wajen ubangiji wa man kana faqiran wanda ko ya kasance talaka ila wannan rabin miliyan ɗin tamaraya da ke wajenka ita ta ɗaya ce jarin da kake juya sai ba ta rubuta to a nan gurin idan ka juya aka samu riba sai a zo a yi kasafin ribar menene abin da ya kamata mai kuɗi ya samu menene abin da ya kamata mai juya kuɗi ya samu sai ka ɗauki daidai abin da shi ya kamata ka ɗauka a ciki wannan ya halatta shine wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf misali idan aka ce an samu riba ta naira 100,000 yaya kuka saba gudanarwa in kai ne ka bada naira 100,000 wani ma buka son kike sai dai samu riba ta naira 15,000 to ya kuka tsara kila tsarin da kuka saba yi a garin ku shine naira 5,000 ta mai sarrafa naira 5,000 ta mai kudi naira 5,000 kuma ta bi kudin kansa in haka kuka saba shi kenan wato lokacin da ka duya masa kudin sa naira 100,000 aka samu 15,000 kai nawa ne naka a ciki 5,000 ya halatta ka dauki wannan 5,000 fa liya kun bil ma'ruf idan ko kun saba a'a idan na baka 100,000 ka sarrafa min ita sai aka samu riba ta naira 10,000 ana rabawa ne daidai mai kudi ya dauki 5,000 wanda ya harka kudi kuma ya dauki 5,000 to idan haka ne a cikin dukiyar maraya ma ka san da ya kamata ka dauka din shine ma'anar fa liya kun bil ma'ruf abin nufi dai kuskure ne kai san rai an samu riba ta naira 10,000 ka dauke 8,000 ka ajiye maka 2,000 kuma ka san kai san rai kai san dukiya wannan bai zama bil ma'ruf bakin in dai bil ma'ruf ne sai ka dauki daidai zuwa daidai Allah yake fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum idan ku nufin mika muku dukiyoyinsu bayan sun yi hankali din ga balaga ga hankali fa ashidu alaihim sai ku kafa shaidu akan su kirawo shaidu ku sai ku ba dukiyar wani lokacin da na karɓe ta kaza ce yanzu ta zama kaza ko ta ƙaru ko an yi hasara ko ga dalilan da suka sa aka yi hasara ko ta ƙaru ga abin da ya kai a lissafe a rubuce ka baki ya karɓa a yi takarda ka sa hannu ka bayar ya sa hannu ya karɓa sai dusu sa hannu a gaban mu aka yi ya samu kofi ka samu kofi saboda yau da gobe wani abu na iya tasowa daga baya dan Allah wannan tsarin da muke yi mu da muke da rayuwa a hannun mu a yau galibi idan wanka ya mutu aka barka da marayu sai ka rike duke su ba mai tambayar nawa ne ma ko lissafi ba a yi sai ka ɗauka sun lissafi yaran ba su san lissafin ba iyayensu mata ba su san lissafin ba yan uwan matar ba su san lissafin ba sai kai kaɗai abin da kaga dama shi zaka ba su kuma da wuya ku ba a tarihi wani mutum da ya kirawo marayu ya ce ga dukiyar bayan kun girma ga dukiyar ku ba ku kai kuka da wannan shine zalincin da muke ciki a cikin rayuwa a yau da dama daga cikin mutane sun ɗauka dukiyar maraya kawai halalci a wurin ga 'yan wansa don ya ci kuma sun ne ga 'yan ƙaninsa ga 'yan yansa don ya ci kuma sun ne da dama daga cikin mutane haka suka ɗauka har gaggawa suke su masu sun yi dukiyar maraya ɗin kafin ya girma in gida ne dandanan a sassa ko a rabe gidajen ko a yi kaza ko a yi kaza in filoto ne dandanan a ɓasar da waɗansu in ma an samu takardun da uwar yaran ba su sani ba yaran ba su kai ma sun yi wayo su san ga takardun filoto na madaban mu ba sai duk abin ne wani ma har a kawo tarihi na ƙarya an yi ciniki ai ya sayar tun yana dare ai ya sayar mun ai ya ba ni ai ya ba wa ne wato mutane kawai sai su yi wa sandar da dukiyar marayu da su san ba ubangiji ta ala na gani mala'iku na rubutowa kuma suna nan a kiyama sai sun amaye ta gaba ɗaya wato duk dukiyar da mutane ke ciye su zalunci fa ranar tashin kiyama za a tashi mutane za a tashi dukiyar ga dukiyar ga ka sai saboda wannan kai yanke zumunci saboda wannan kai kisan kai saboda wannan kai kaza kai kaza kai kaza duk waɗanda suka kashe wani suka ɗauki dukiya sai a tashe su ga dukiyar ga su ƙasa ta amaye da komai ba abin da ƙasa za ta rage wanda bata amayar da su ba idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha wa lam yakun tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhala za ta amayar da duk abin da ke cikin ta gaba daya wanda ya kashe wani saboda dukiya shi wanda aka kashe din zai rike wurin wanda ya kashe shi ya ce ya Allah ga wanda ya kashe ne yake mun kai koya har da yanda bindiga tambaye shi ne ya kashe ni hallakar da za a yi wa masu kashin kai kenan kawai don su samu dukiya don su samu abin duniya abinda ba zai dawo da kai ba ka kashe yau ka ɗauki dukiyar kai kuma ka je ka mutu a yau baka ci dukiyar ba tun da za ka kai Allah ranar tashin kiyama da haka ya kamata mutane su shiga fitin su ubangiji yake idan sun je muku ba su kayan su ku ba su dukiya duk wanda ya ci ya fulotin marayu ko ya ci ya gonakin marayu ko ya ci ya dukiyar marayu ya tabbatar sai ya yi amanta a ranar tashin kiyama kuma ya tabbatar kamar yadda aya za ta yi bayani nan gaba ita yake ci a cikin sa in ma mutane ba su gane ba a duniya in a duniya ya fi ƙarfin a kai su kai su saboda marayun ƙanana ne ba za su iya kai su ƙara ba in sun kai su ma ko uwar su ta kai su ƙara ya fi ƙarfin ta ya fi ta sunan kurɗa kurɗa zai ɗauki lauyoyi za a yi turanci za a yi ƙabdi da baɗi in turanci a kai su to za a dokan gina gaba yana kawai mun ƙabdi da baɗi ba in wani ya kare ka a nan yau gobe kuma a ga wanda zai kare ka ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya famun yujadilu llaha anhum yawmal qiyamah amma ya kuna alaihim wakila in kun ba su kariya da tsaro anan kun kare su kun ci dukiyar wanda suka so kun handa ne dukiyar wanda suka so to a ranar tashin kiyama wanda ba su tsaro da kariya kuma to shine abin da kamata duk mai hankali ya lissafo daidai kai maza ka bayar da abin da kake yanzu tun ana sai da juna kada ka bari rana ta fadi ma'ana kada ka bari mutuwa ta zo maka ba tare da kai wannan ba ubangiji ta Allah ce wa kafa billahi hasiba Allah ya isa mai hisabi ranar tashin kiyama
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
بالرجال نصيب مما ترك الوالدان ماذا جيسنا دولي كثر مما ترك الوالدان تكون أدل لإياه ينسك مجسك بلي والأقربون كوبيزي مسيح كثير kamar wa ko kani ko ya ko kanwa walin nisa'i nasibun haka mataye ma suna da wani kaso min mata rakal walidani cikin abin da iyayensu suka mutu suka bari wal aqrabuna ko dangin su mafiya kusanci yayyan su ko kannan su tare da sharuɗan da ake kiyayewa wajen cin gado min ma kallabin wa aukaso cikin abin da yake danka danko mai yawa wannan aya na nuna tabbatarwa da kiyamace cin gado cikin shari'ar musulunci wanda a lokacin jahiliya ba haka abin yake ba mace ba ta cin gado amma da wannan aya sai aka tabbatar da ƴanta za ta ci gado duk da cewa kasanta bai kai na ɗan namiji ba saboda wata hikima ta addinin musulunci wanda ubangijin da ya halicce mu ya halicce su ya gano ta sama da mu subhanahu wa ta'ala to amma dai tana da wannan kasan dole sai an bata mimma qalla minhu cikin abin da yake ɗan kaɗan ne na abin da iyaye suka bari ko dangi au kasir ko kuma ya yawaita yana da yawa nasiban mafruda rabo ne wanda yake na wajibi لفظ المفروض على وزن اسم المفعول واتو مصدر جاء على وزن اسم المفعول مصدر يتنزو واتو أكون والنصيبة نصيبا مفروضا واتو نصيبا واجبا نصيبا مقدرا من قبل الله عز وجل كسوني تمني أبن قدرا وتفسر بيان من أبو بيسر بجوجان الله تعالى ثم تيلس لأباد في بيامة تأمن كوكما تانا مجدد أما منين ربنا في الله في الله
وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
وإذا حضر القسمة أولي القربى إذا دنجي مكوكا تاسكا هالرسي ويرن بغاء رب غادو واليتامى كوما لا يوسكا زوجان رب غادو والمساكين كو تلكاوا مبكاتا فارزقوهم منه فارزقوا وانا ابن بنتي رجادو ايه كو من قلقنتا وقولوا لهم قولا معروفا كما كفتا مسجن تي فتي وان ديك دادا ميكو نلالاكي ابن نبي وانا نيمت يبرقا ينسا في مكبضا عربا مسجادو وزورا بنجادو سيدا ملايو بجتكم مكبتا سنجو سيدا تلكاوا سنجو ايكي ربنجادو جدا موانا سنجو sai ga dangi na kusa irin waɗanda ba sa cin gado waɗanda ake kira ulul arhami a yaren malamai na rabon gado sun zo wajen to irin waɗannan su ne Allah yake nufin farziquhum minhu kafin a fara rabo sai a ɗauke ni ɗan abu sai a ba sa sai raba sarkafin sun lillahi sannan kuma ku yi haƙuri ku tafi wannan dukiyar marayu ce bayan Allah farziquhum minhu ku ɗan ya faru su koya yake wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku faɗa musu zance mai daɗi su kuma su haƙuri to wannan aya malamai sun yi saƙani a kanta hal hiya mansufatun aw muhkama aya ce wanda an kafa hukuncin ta ko kuma hukuncin ta nan tabbatacce a cikin addinin musulunci saɓanin na farko kenan sannan kuma umarnin da ke cikin ayar farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa hal huwa min wujub aw min istihbab shin umarnin na wajib ko kuma na mustahabbanci idan muka koma kan batun farko shin ayar an shafe ta ko ba a shafe ta ba zance mafi inganci ayar ba a shafe hukuncin ta ba ayar ba a shafe hukuncin ta ba hukuncin ta yana nan cikin addinin musulunci kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa a cikin riwayar da Imam al-Bukhari ya kawo ta a kitabu tafsir amma idan muka koma ulmanin da ke ciki shin na wajibi ne ko na mustahabbanci mun san dai asali a cikin umarnin shi ne yake da rubutu ba a mai da shi zuwa ga mustahabbanci sai in an samu karina al-amru al-mujarrad al-qara'in bi fi bilu wani kuma lamun sai cikin su ne da yawa to da haka daukar shi a matsayin wajibi shi yake saboda daukar shi a matsayin mustahabbanci waɗansu malaman suka ce a kasawa biyu zami tunda an ce min ma qalla minhu aw kasura idan dukiyar na da yawa to bin umarnin ayar ya zama wajibi in dukiyar ƴar kaɗan ce to bin umarnin ayar ya zama mustahabbi tunda Allah ce min ma qalla minhu aw kasura nasiban mafruda ibnu jarir tabari ya kawo wani zance mai ban mamaki wanda yake cewa abinda ake nufi da farzuquhum minhu so maka ya gado ku وقولوا لهم قولا معروفا سنة المساكين والإحسان كأبا فاقلي يتي حتى آية تتنفي ساكسا دي باحكا ما ستن قادوا فرزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا سيئا من إنسان الله بسكت 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 كأنيك أجي أتسكيها قولي كنت من دوكر ملايك من دوكر ملايك كتر أجبا إن الذين يأتي من أموال يتانا ظلما إنما يأتي من أجيب قولهم نارا وسيصلون سئرا معنى أبا فاقلي amma ko saka babu wannan zai saka da zahirin ayar tunda Allah ya ce farzuquhum minhu inda magadan ne ake nufin da farzuquhum minhu kaga ba duka za a ba su dukiyar baban su ba wani abu zan dauka a ba su a kirai sauran to sauran abawa kaga zahirin ayar ba zai kamce wannan tafsirin da Ibn Jarir al-Tabari yake sai su ba ko ya kawo su tafsirin sa ba dan haka dai zance mafi inganci wannan aya tana nan mun hukumace gairu mansuka hukuncin ta tabbatacce ne cikin hukunci sannan kuma zance mafi inganci umarnin da ke cikin ta yake da wujo in har sun zai baki lawa su za a yi ba amma in har suka zo to daidai lokacin da ya dace da aran nan za a raba gado sai a ɗauka a basu amma sun zo bayan an riga an gama raban gado kaga babu wani abu sun zo da aran nan za a raba gado ba dan ba a gama lissafi ba ba a gama tattara dukiyar ba ba a gama ma warware matsalolin dukiyar ba bashin da yake bi ko ake bi ba a ba su hakuri a lokacin ranar raban gado bai zo ba ranar raban gado ba za a ba su shela ba amma in suka bi suka zo to lallai za a ba su dan idan ka ba su shela tabbidan ai za a cika ne a gidan ku ina fata an fahimta ubangiji ta'ala yace wa qulu lahum qawlan ma'rufa wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku fada muku fadi wanda yake da daɗa cikin addini sallallahu alaihi
wasallam wa yakshu alladhina law taraku min khantihim dhurriyatan da'afan qafu alayhim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
بنجلس وليكن الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وقن ذا سكيتين ولو ذاك بروة أنت ذرية أباينك بعافا وسقنانا ما سلوني فتسكيائي wato su kiyayi bari a zalunci marayun gidan wane don su ma idan sun mutu sun bar yara ƙanana a samu wanda zai tsaya ba a zalunci marayun gidansu abinda ayar take nufi kenan wal yasal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim waɗanda ke jin tsoron barin yara ƙanana a gidansu wanda inda za su bar su suna jin tsoron za a zalunce su to su kiyayi a zalunci ƴaƴan wani a gabansu ba tare da sun hana ba falyattaqullaha ku tsoraci ubangiji wal yakulu qawlan sadida ku faɗi magana wadda kuke daddada ibn jarir tabari ya rawaito a cikin littafin sa na tafsiri an intizaran in yatrukhum bi ghairi malin fa yakunu iyalan ala nas yanzu ɗaya daga cikin ku zai so lokacin da ya tafi mutuwa ya bar yara ƙanana ƴan tara gutsa ba a dukiya su zama sun tagayyara a bayan rasuwarsa sun zanto bayi ko yara ko barori a gidan wani ɗaya daga cikinku zai so haka in ɗaya daga cikinku ba zai so haka ba fala yanbaghi an ta'muruhu bima la tardawna bihi li anfusikum ashe bai kamata ba ku umarce shi da irin abin da ko ku yadda ba kan ya faru da ƴaƴanku walakin qulu al-haqqa min zalika ku faɗi magana ta gaskiya abin nufi dai lokacin da mutum ya zo mutuwa ana ganin kila cutar nan ta ajali ce ba zai tashi ba bai umarnin sa ake wani sarauta ba baya umarninsa ake wani gina masallaci ba baya umarninsa da ake da kaza ba wannan baki ne abu mai mahimmanci mahimmancin wannan in yana da rai wannan zaka sai ba dan wani kila idan ya tabbatar mutuwa zai yi ya zama ce gaba ɗaya dukiyar da sadaukar da ita da ai ka kasa samu komai yace ai kaza ai kaza dai ina fata an fahimta idan ya tabbatar ba zai tashi to menene abin da ya kamata ka umarce shi wani wake bin ka baki wani wake ki bi baki yana fada ma sanar rubuta wani kaza yake bina wani kaza nake bin sa kai kuma kana rubutawa dan wannan yana da matukar muhimmanci akwai saida akwai takarda a ina ka addeta a ina file din yake a karkashin gado a karkashin kulo a cikin office a gida a kaban gidan tabarma a ka kai banki ajiya certificate din menene duk wannan ake bukatar ka sani dan wannan kana yi ne dan kare bukatun su yaran dan kai ma idan ka tashi mutuwa a samu wani
duk abin da kai da dukiyar maraya amfanin da kai amfanin wani kai ba maraya ba ko ne kai lalata kai dan bakin ciki su ne su bi al'akul inna ma ya'kulu nabi bakul illara ku tabbatar cewa tana cin wuta ne a cikin ciki wata ya sanauna ta'ira kuma lalle da kalli za su ga wata ta ta'ira lalle ta'ira su ne da kuma yayin ta akan kana kana akan kana ta'ira akan kana jahannam akan kana da'in duk ne kuma kowanne yana kai kana ana wanda ke nuna alaqati da musiba da wahala a cikin Allah ya ya tabbata cikin hadisin bukhari ma da Allah ta ilmi da sab'al mubida ku ta'i al'amara guda ku da shi halaka da Allah kika ce wa ya rasulullah menene al'amara guda ku ma ta'i tarwa ma da Allah ta ashirku billahi
يوسيقها الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه
فتوضأ منه ثم انزل الله يا الولاد الروم ثم رش علي ruwan alwalad da aka fara sai manzon Allah yayyafa akan Jabir Jabir sai fa fatu sai na farfado kaga ana tabarruki da jikin manzon Allah ke dan ba jiki mai albarka a duniya irin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka idan annabi alwala akan tare ruwan sahabbai kamar sun yi kisan kai kowa na son ya dauki nashi rabon ko da gurgurdan tafin hannu ne ka samu a ruwan da manzon Allah ya alwala haka idan an yi masa aski kadu ya katilun kowanne kamar ya kashe yana kokarin rigima da ɗan uwansa wajen ya samu gashi ɗaya na gashin kan annabi da aka ashe kaga ana tabarruki da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ne waɗansu masu son rai su ma sai suka ce ayi da shehunan su ko da waliyan su wanda shi annabi mutahaqqiqul barakatuhu albarka ta tabbatacciya ce waliyin ka ko shehun ka kuma kila wa qala ne ko akwai ko babu ba mu da tabbas amma manzon Allah muna da tabbas idan ka ce kai ma da tabbas ma'ana shi da manzon Allah ka faɗa da ka faɗa kenan bayan annabi ya bar duniya sahabbai gaba ɗaya sun yadda khairun nasi ba'da an-nabiyyin wal mursalin sayyidina Sayyidina Abu Bakar Siddiq amma ba su yi kokowar ɗibar ruwan alwalansa Umar yazo ba ai kokowar ɗibar ruwan alwalansa ko gashin kansa ba haka Usman haka Ali haka dukkan sahaba shikenan sai wani shehi yazo daga karshen zamani sai ya tara ruwan alwalansa musha mana ya fi Sayyidina Abu Bakar ya fi Umar ya fi Usman kenan wallahi tallahi bin yadda ba mun tabbatar ba mun tabbatar babu wani waliyi a cikin al'ummar manzon Allah da ya hukunta Abu Bakar. Mun tabbatar bayan Abu Bakar ba irin Umar, bayan Umar ba irin Usman, bayan Usman ba irin Ali, bayan Ali sai cikon shidan da suka hada aka mutu bishara da aljanna. Amma cikin su ba da dalilin kowa kowa ba, ba wanda kuka ne bakin sa ya ba mu ridai yake siya. Babu cikin su ba wanda ya wanda. Ina fata an fahimta. Jabir dan Abdullahi yace fada'a bi ma'in, sai manzon Allah ya sa a kawo ruwa, fatawadda'a minhu, sai yayi alwala, kuma rashi alayya, sai yayyafa mu. Fa aqattu, sai na farkado, fa qultu, sai na ce da manzon Allah, ma ta'muruni an asna'a fi mali ya rasulullah, wani umarni kake mun me zan yi da dukiyata ya manzon Allah, ina da dukiya da yawa, ga cutan nan na tashi ko barin tashi ba, wani umarni wani wa'azi zaka yi mun? Sai manzon Allah ya yi shiru. Jabir yace fa nazalat yusikum Allah fi auladikum lizzakari mithlu hadhil unthayayn, sai Allah ya bada ansa, Allah na muku wasiyyi dangane da ƴaƴanku, lizzakari mithlu hadhil unthayayn, dukkan da namiji daya yana da rabai ƴaƴa mata guda biyu. Ma'ana sai wannan aya take nuna mafi kyawu lokacin da mutum ya zo mutuwa, abinda kai zai iya yi shine yayi wasiyyi, amma sauran kare yawa masu cin gado kyaci. Amma ina cikin koshin lafiya, ya yi duk abin da zai da dukiyarsa, ya gina masallaci, ya gina makaranta, ya gina gidan marayu, ya tallafa wa bayin Allah, wannan haka ke so. Amma da zaran ya kwanta, kada ce zai sayi wannan gine-ginen, a'a sai dai ya yi wasiti da abin da yake ɗaya cikin biyar ko ɗaya cikin hudu ko sama da haka, ma'ana ɗaya cikin bakwai ko nawa makamancin haka, don marayu su masu samu. Tunda ga shi Jabir yake me zan yi, sai Allah ba da ansa, yace yusikumullahu fi auladikum, Ubangiji ta'ala na muku wasiti dangane da abin da ya tafi ƴaƴanku. An fahimci wannan hadisin ko? Ga wani hadisin cikin sunan Tirmidhi wanda aka karɓo daga Jabir ɗan Abdullahi, yace ja'at imra'atu Sa'd ibn Rabi' bibnataiha min Sa'd ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'd ibn Rabi' ɗaya daga cikin shugabannin mutanen Madina, bayan ya mutu sai matarsa ta zo wajen manzon Allah da ƴan mata guda biyu. Fa qalat, ta ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, hatani binata Sa'd ibn Rabi', waɗannan ƴaƴan mata guda biyu ne na Sa'd ibn Rabi', min Sa'd ne, wato kutila abuhuma ma'aka yawma Uhud shahida, mahaifinsu an kashe shi tare da kai lokacin da aka yakin Uhud, a can yana tare da kai aka kashe shi. Wa inna ammahuma akhadha malahuma, dan uwan mahaifinsu, wan mahaifi ko kani ya zo ya kaike dukiyar gaba ɗaya ya tafi da ita. Kaga ba bakin ran daga can, wato waɗansu suka fara yake. Falam yada lahum malan, bai bar musu komai ba, wala tunka hani illa wa lahum malan, ka sani ko manzon Allah ba za a yi musu aure ba sai da dukiya. A ce tunda ƴaƴa mata, wato idan an tashi aure da su ana bukatar dan wani abu. Qala, sai yace manzon Allah ya bata ansa yace yaqdi Allahu fi zalika, yi hakuri, Allah zai kawo hukunci kan wannan, yanzu ba wahayi. Fa nazalat ayatul mirasi, sai ayar da bangado ta sauka, ma'ana yusikum Allahu fi auladikum, da ita da walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, da ita da yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala, sune ayoyin da bangado guda uku ba sanin hudu. Sai ayoyin da bangado suka sauka cewa ga yadda za a yi, ga yadda za a yi, ga yadda za a yi. Lokacin da ayoyin suka sauka me ya faru? Fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila ammihima, sai manzo Allah ya tura cewa ja kira wa ankum din su, dan uwan baban su, zo dukiyar da ka dauka kawo. Ya je kawo dukiya, manzo Allah ce a atibi ne tayi sa'adin as-sulasain, yan matan nan guda biyu ƴaƴansa ba su biyu buka uku na dukiya, sai ya dauka ya ba su. Wa a'ti ummahuma as-sumun, uwarsu kuma a'ti ummahuma as-sumuna, uwarsu kuma ba ta sumune daya, wato ainihin cikin tafas wa ma ba kefa huwa laka, abin da ya rage shine naka, da ka cinye gaba daya, ma'ana yanzu ka ba da biyu da uku dukiya gaba daya ga ƴan matan, ka ba da ɗaya cikin takwas ga ita matar mamacin, kai kuma abin da ya saura shine naka, tunda kai asubi ne, su kuma suna ci da farzi. Dan Allah a nan gurin ba an ƙwato ƴancin mata ba, ƙarshen ƙwato ƴancin mata kenan cikin addinin musulunci. Ayoyin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam duk sun tabbatar da ƴancin kiyamace, amma waɗanda ba su san wannan ba sai su ɗauka musulunci ya murguna musu, ya mutu ba daidai ba. Ubangiji ta'ala ya ce yusikum Allahu fi auladikum, Allah na muku wasiti dangane da ƴaƴanku. Kalmar wasiti umarni tare da jaddada shi da ƙarfafa shi, ɗan naka ne amma Allah ya fi ka san ɗan naka, har yi na tafiya cewa kula da shi. ai kai ne zaka yi wa wani wasiya ya kullan ma da danka bayan baka nan, amma ba wani ya ma wasiya ka kula da danka ba kai da kanka, lalle ya fi ka san shi. Lafazin aulad yana nufin ƴaƴa, sawa'un maza ne ko mata, jam'i ne na walad. Idan an ce walad da sawa'un mace ce ko namiji, amma idan an ce al-ibn da namiji kenan, al-bint ya mace kenan, walad ya shafi namiji ya shafi mace. Da haka da Allah ya ce yusikum Allahu fi auladikum, Allah na muku wasiki dangane da ƴaƴanku, ma'ana mazansu da matansu gaba ɗaya. Hujja akan cewa maza da mata ake nufi, Allah ya ce lizzakari mislu hazzil unsayid, lizzakari ga kowane ɗa namiji za a ba shi mislu hazzil unsayid, rabon mataye guda biyu. Idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa maza da mata, kowane ɗa namiji za a ba shi rabon mata biyu, muƙaddara cewa ƴaƴan uku ne, ɗaya namiji biyu mata, sai a raba dukiya kashi nawa? A'a, sai a raba dukiya kashi huɗu, su ɗauki ɗaiɗai ƴan matan, shi kuma ya ɗauki kashi biyu. Lizzakari mislu hazzil unsayid, shi ya ɗauki kashi biyu, su sun ɗauki ɗaiɗai. Fa in kunna nisa'an fawqa sunnatayn, idan sun kasance ƴan mata ne fawqa sunnatayn, biyu zuwa abin da yake sama da biyu, falahunna thuluthu ma tarak, za a ba su biyu duka uku na dukiya. Wa in kanat wahidatan falaha an-nisf, a wata qira'ar wa in kanat wahidatun falaha an-nisf, in mun dauki qira'ar wa in kanat wahidatan, kana anan ta zama naqisa kenan, allati tadkhulu ala al-mubtada wal khabar, فترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنسب الخبر ويسمى خبرها. سيزنتو تقديري اكي وان كانت البنت واحده وان كانت الوارثه واحده وان كانت المولوده واحده. اما اذا من دوكي وان كانت واحدتين قراءه نافع يا بنتو كان ان غدن تاماتي با ناقصه با بمعنى تكتفي بمرفوعها da ta samu fa'ili ba ta bukatan wani abu. Kana naqisa kuwa za ta shiga cikin mubtada wal khabar. Ubangiji ta'ala fi wa in kanat wahidatan falaha an-nisf, idan ya ce guda daya to sai a bata rabin dukiya. An gane ko? Sauran abin da rage kuma a ba waɗanda za a ba hadin kenan. Wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudus, mamaci mahaifansa guda biyu, uwa da uba, kowanne ɗaya cikin su za a ba shi sudusi ɗaya bisa shida, mimma taraka, cikin abin da ya bari na dukiya, in kana lahu walad, amma in yana da ɗa. Kar ku manta lokacin da duk aka ce ɗa a cikin rabon gado, ana nufin ɗaya ko goma ko ashirin ko ɗari, ana nufin mace ko namiji. Lafazin walad ya shafi mace, ya shafi namiji, ya shafi ɗaya, ya shafi sama da ɗaya. An gane ku? In kana lahu walad, fa in lam yakun lahu waladun, idan ko ya kasance mutum baya da ɗa, wa warithahu abawahu, iyayensa guda biyu ne za su ci gadansa, fali ummihi thuluth, uwa sai a bata ɗaya bisa uku. To kuma uba a bashi nawa? Sai aya sai shi bata ce komai ba. Idan an ba uwa ɗaya cikin uku, kashi nawa zai rage? Biyu. Shikenan ba sai an ce ba a baiwa uba, tunda ka fahimta a baya lizzakari mislu hazzil unsayid. Idan an ce ba kuma ya kuma ragowar biyun a ba uba, an zama gwaran shikenan. Me amfanin ka'idar da aka baka amma lizzakari mislu hazzil unsayid? Ina fata an fahimta. Wato idan mamaci na da ƴaƴa, a ce ƴaƴansa suka fi tantantar dukiya, da uwa da uba na mamaci kowa sai a ba shi ɗaya cikin shida. Idan mamaci baya da ƴaƴa, to a nan gure iyayensa suka fi tantantar dukiya. A cikin tsakanin uba da uwa, wa ya fi bukatuwa zuwa ga dukiya? Uba. Da haka sai a koma ƙa'idar min zakarin mutum hazir da sani, ita a ba shi sulusi, shi kuma a ba shi sulusani. An gane ku? كيف ان امنن ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد ان باء بقى وورثه ابواه اياه في الله سجاد فلامه السدس. فان كان له اخوه، اذا متينا ديي كو كني مزا كو ماتا كو غلوي مزا دا ماتا دا انت اخوه ابابا دا بنغادو با واي سي سن كاي اوكو با بيو زو ابين دي سان دان كرو ني تي اخوه جمع ان نكلا على وزن فعل دا هكا اوكو زو ابين دي سان uku zuwa goma. A'a, biyu ana kiransu da suna ikhwa. Kar wani ce a akwai tukunya ba a ce ba a sawai ne, babu rabon gado ya sha bamban da wannan. Fa in kana lahu ikhwatun, in yana da ƴan uwa biyu zuwa abin da ya sama, ma'ana mamaci ne ya mutu, sai ya kasance baya da ƴaƴa, sai iyayensa, sai ƴan uwansa yayye da ƙanne maza da mata. To anan wurin ya rabon gadonsa yake, fa li ummihi sudus, sai a bai wa mahaifiyarsa ɗaya cikin shida. kasi biyar da ya rage din na uba ne, yan uwa yayye da kanne ba su da komai, domin ga ka'ida duk wanda ya zama shine sila ɗinka wajen samun dangantaka da ni, to in yana da rai kai ba za ka samu komai ba a gado. Yanzu wane ne sila ɗinka wajen wane ya zama kaninka ko ya zama wanka? Mahaifinka. To yana da rai, to shi wannan waɗin ko kani ba ya da komai, dan wanda yake shine sila yana nan da rai, da ba ya da rai zai samu. Ba haka idan kana da ɗa kana da jika, shi kan jika sai aka yi samu dangantaka da kai ba ta hanyar ɗanka ba? To shi jika ba ya da komai a rabin gado tunda ɗanka na cikinka na nan. Ina fata an fahimta. Kamar yadda idan mahaifinka na nan kuma kakanka na nan sai ka mutu, shi kaka ta ina ya samu dangantaka da kai ba ta hanyar mahaifinka ba? To kaka ba ya da koko ba tunda baba na nan. Inda ba ya nan sai ya samu. To a nan gudun sai mutum ya mutu, daga shi sai yayye da ƙanne ba ya da 'ya'ya. Sai kuma mahaifinka guda biyu sai yayye da ƙanne kenan. To a nan gudun yayye da ƙanne ba su da komai tunda iyaye na nan. To amma a nan gudun bai yasa ba a yi zakarin fir hazul unsayin ba, a baiwa uwa ɗaya bisa uku, a baiwa uba biyu bisa uku. A can ɗazu an ba ta ɗaya bisa uku, uba biyu bisa uku. Saboda me? Saboda babu ƴan uwa yayye ko ƙanne ga mamaci ɗin, nauyin da ke kan uba baya da yawa. Da haka sai uwa ta ɗan samu kaso mai ɗan faɗi ɗaya bisa uku. Ina ba don kun fahimta. To da ya samu biyu bisa uku. Amma yanzu ga yayye da ƙanne da mamaci ke da su. Yayye da ƙanne ɗin nan ciyar da su da yi musu makaranta da lafiyarsu da waye a kan ore ke ko a kan uban. To da haka sai a ba uwa ɗaya bisa shida kashi biyar da a bai wa uba. Su kuma ba dai su sha a mama ba sai dai su sha a babban riga ke na ko. Tunda uba ne zai kula da su wajen ciyar da su makarantarsu kewar lafiyarsu. Ka duba adalci na rabo na addinin musulunci. Shine fali ummihi sulus, sai aka yi sulu uba ba a ce komai ba, ma'ana duka sauran kuma na uba ne, yan uwa ba su da komai. To wannan abu da aka faɗa da aka ce fali ummihi sulus, da ma duk abin da aka faɗa a baya, min ba'di wasiyyati yusi biha aw dayn, wannan fa bayan wata wasiyya yusi biha da shi mamacin ya riga ya wasiyyaci da ita, aw dayn ko kuma bashi da ya bari a baya. An gane ko? Mamaci lokacin da ya mutu. Farkon abin da ake fara yi a jinsiyarsa, abin da malamai ke kira mu'unatu tajhiz, yadda za in wani ya kawo sabaka shi kenan a cikin dukiyarsa za a ɗauka, wato ainihin a biya motar da za ta kai shi makabarta. In wani ya kawo motar za ta ɗauka shi kenan a cikin dukiyarsa za a biya masu wanka, in sun ce ba za su yi wanka fi sabilillahi ba. A cikin dukiyarsa za a biya masu kabari, haka kabari in sun ce su ba su yi sadaka sai an biya su. A cikin dukiyarsa za a ɗau itacen da za a ɗora a kan kabari ko tukunya da za a fasa a sa sannan a sa ƙasa. Wannan su ne mu'unatu tajhiz. Amma idan al'adar gari ta gudana, jama'a suna yin wannan fi sabilillahi saboda ka'idar wa ta'awanu 'alal birri, saboda falyatanafasul mutanafisun, mutane suna ta kokowa zai yi wa zai yi. Kaga wannan babu. Sai abu na biyu, akwai bashi a kanka ko babu. Shi kuma bashi iri biyu ne, akwai bashi na Ubangiji, akwai bashi na mutane. Bashi na Ubangiji ila akwai zakka a kansa da bai biya ba wajen shekara goma baya ba da zakka, sai a yi lissafi sai an cire kuɗin zakkan nan gaba ɗaya. Ila akwai kafara ta rantsuwa da zai ciyar da miskinai goma bai ciyar ba har ya mutu bai yi ba, sai a ɗauke gwargwadon abin da za a ciyar da miskinai guda goma. Ila akwai kafara ta ciyar da miskinai 60 ya yi zihari wa matarsa bai yi ba yana da rai, sai a ɗauka sai a ɗauki yadda za a ciyar da miskinai 60. Ila akwai bakance da ya yi na cewa ya Ubangiji na yi alkawali tsakanina da kai zai yanka sa rana kaza ga watan kaza in sadaukar fi sabilillah, sai ya kasance ya yi bakancen bai yi ba yana sai a fitar da kuɗin sa, duk wannan bashi ne na Allah. Duk sai an cire a cikin dukiyarsa an yi, sai kuma a zo bashin mutane. Wani na binsa don a ɗauka a biya. Abin da ya rage to kuma sai a bincika, ya yi wasiya ko bai yi ba? Eh, ya yi wasiya. Me ya yi wasiya? Wa ya ce a ba? A bi ka'idojin wasiya a tabbatar ta cika. Bai yi wasiya ta sako ba. Bai yi wasiya da abin da yake wato shari'a ba ta yarda a yi wasiyyarci ba. Bayan an bayar abin da ya rage shi ne za a zo a yi kasafin rabin gado a ciki. Shine min ba'di wasiyyatin yusi biha aw dayn. To me yasa aka fara gabatar da wasiya kafin bashi? Bayan ko bashi ne aula kafin wasiya? Shine malamai suka ce balagar da ke ciki shine shi bashi akwai wanda yake bi, don haka zai zo ya bayani. Wasiyyaci ko mutum baya iya zuwa, zai ji kunya ya zo wurin ƴaƴa ya ce ai babanku ya yi min wasiyya da kaza ku bani kayana, zai ji kunya. Amma in bashi ne ba zai ji kunya ba. To shi yasa sai Allah ya fara gabatar da wasiyya don kar magada su yi rowa da wasiyya, ya kamata su bayar. ina fata mun fahimta. Allah ce aba'ukum wa abna'ukum, ku da juna. Wannan bayanin gado da aka yi aba'ukum, masu cin gadon dai ko dai iyayenku, haka wanda za a ga dadin ko dai iyayenku, wa abna'ukum ko kuma iyayenku, iyaye ne da iyaya. La tadununa ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ba ku san cikin su wane ne zai fi muku amfani ba. Fariidatan min Allah, farillati da Allah ya tilasta akan bayi. Inna Allah kana aliman hakima, lalle Ubangiji ta'ala ya kasance aliman masani sannan hakiman mai hikima. Ko shakka babu wannan so mun taba ne a karaban gado, ban sai komai ba. Walwala da bayani killa killa, gurgudan yadda ba zai gajiyar ba, mu samu muqaddimat a cikin babin mirasi. Wannan bayanin duk sai gobe idan Allah ya kai mu. Abinda muka faɗa zama dai Allah ya ba mana, da wannan kukuri Allah ya kai mana. Kar amanta cewa an saba duk shekara a wannan masallaci akan shirye kai ziyara firzu, akai taimako na abinci ko tufafi ko sabulun wanki ko na wanka. To wani bawan Allah daga dama turu ya ƙetaro goda ya tunatar da mu, ya kawo taimakon sa na naira 20,000, ya ce ya ji tulo har yanzu ba ce komai ba. Da haka muka tattauna da liman, liman ya ce to daga yau kofa a buɗe take, taimako da aka saba bayarwa ko buhunan gero ko na shinkafa ko na masara ko na sukari ko tufafi na maza ko na mata ko sabulun wanki ko na wanka, daga yau kofa a buɗe take. A kawo wannan masallaci, idan mun tara sai mu bada ranar da zamu je mu kai ziyara firzin ga yan uwan mu musulmi da ke can, har ma wanda suke makwabtaka da su wanda ba musulmi ba, gwargwadon yadda hali ya sauƙaƙa. Kar mu manta muna cikin wata mai albarka, ya kamata mu yi ƙoƙarin neman albarkar wannan wata. Allah ba mu ikon taimakawa, Allah ba mu ikon kawo taimako, maza da mata kowa ya kawo nashi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.